أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدخان مكية وآية 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلامان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدخان ومن سورة دلام شجاء إتسي أذكرا سورة الدخان إتسي سورة أربع إنده أجري سوروري القرآن تنادى آيوي حمسين دا ترى تنا فاروا دا حكا أمكة تسوكا من الله صلى الله عليه وسلم أين أمكة تسوكا أما قنا مسي كرفي سي آية قدا آية نندى أتكي أشي كرا دام كرمتا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عيدون أنت آر أمدين أكسوكا دئتا على يهل إمم ماذو جنزام باني جدوك القدو تنا فاروا دا حكا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. Ubangiji shi yasan abin da yake nufi da wannan harfofi guda biyu ha da mim. Kamar yanda na dan yi tambihi a surar baya na ce hamim, wadansu daga cikin malamai masu sani kwarai suke cewa idan ka dauki alif lam ri ka dauki hamim ka dauki nun ka hada su alif lam ra hamim nun to zai baka ar-rahmanu. Sai ma'anar sai ka baka cewa Ubangiji Ar-Rahman shi yake saukar da wannan Alkur'ani. To amma alai halin da dai gashi muka samu farkon suran Hamim ne kawai ba alif lam ra ba kuma babu nun a ciki. To sai mu ce Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harfofi guda biyu Hamim. Irin wannan harfofi da ake kiran su huruful muqatta waɗansu daga cikin surorin Alkur'ani sun fara da irin su. Malamai suke cewa dalili saboda wato nuna mu'jizanci ne irin na Alkur'ani a lokacin da ake saukar da shi a Makka a cikin Larabawa waɗanda suka kware wajen sanin yare na Larabci. Lallai idan aka karanta doguwar aya suka iya fahimtar me aka faɗa. Amma in aka ce musu Hamim aka yi shurutu duk iya Larabcinka sai ka tambaya me ake nufi da Hamim. To dama shi Kur'ani yakan zo ya ƙalubalance su ne sai ya zamana sai su gagara ya zamana ya gajiyar da su su kasa fahimtar me ake nufi. Dan dama shi littafin ne wanda yake mu'jiza mai gajiyar da mutane mai gagarar da mutane fahimtar wato ainihinsa wanda kawai ya san shi ya fahimce shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wanda ka sani in ba annabi ba zai karanta ne a iya fahimtarsa. Wani lokaci sai ka ga wani kuma fahimtarsa ta saba da yanda shi wancan din ya fahimta ko a zamanin sahabbai ko sahabbai ne. Domin ko sahabbai sukan yi sakani akan ma'anonin waɗansu ayoyi fassararsu da ma'anoninsu. Hamim Ubangiji shi ya san abin da yake nufi da wannan harfofi guda biyu ha da mim wal kitabil mubin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da wannan Alkur'ani wanda yake al-mubini Qur'anin da yake bayanin halal a fili aji yake bayanin haram a fili aji a nisanci haram din halal kuma a aikata. Qur'anin da yake bayanin shar'o'i wanda ake da buƙatar fahimtar su shari'a na wannan addini namu na musulunci. Ubangiji yake cewa inna andallahu mu muka saukar da wannan Alkur'ani. Malamai suke cewa zaka ji a wazaje da yawa zaku ji Allah yana cewa mu ko ya ce nahanu naqustu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran. In Allah yana bawa annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wato yana bashi labari yana kissanta masa waɗansu kinsoshi wanda annabi da bai sani ba. Allah in yana gaya masa zai ce mu muke gaya maka rahai Allah shi kadai yake gaya maka. Sai Allah yayi amfani da kalma ta mu alhali shi kadai ne kamar yanda anan Allah yake cewa mu ne
muka saukar da wannan alqur'ani to wannan nun din wato nun da yake zuwa irin wannan wazaje nun ne na girmamawa nunul azama ne Allah shi kadai yake yi sai ya ce mu saboda girmama kansa da kansa subhanahu wataala inna andallahu mu muka saukar da wannan alqur'ani mu saukar da shi ne fi lailatin mubarakatin a wata dare wacce take mai albarka wannan dare mai albarka waɗansu daga cikin masana suke cewa ana nufin daren lailatul qadri ne waɗansu suke cewa ana nufin a daren rabin sha'ban ne wato ran 15 ga watan sha'ban wannan dare na wannan rana to a wannan rana aka saukar da alqur'ani malamai suke dogon zantuttuka akan daren da aka saukar da alqur'ani waɗansu malamai suke cewa kila هي ليلة القدر أنزل الله تعالى فيها القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أنا نفي أدر ليلة القدر الله يسوك القرآن زبانا زوا وتدق اللوح المحفوظ زوا سماء الدنيا ثم نزل به جبريل نجوما على حسب الوقائك في 20 سنة ثم جبريل دقكما nan baitul izza yayi ta saukar da qur'anin lokaci lokaci a bisa daidai abinda ake da bukata na shari'a a san shi sai a kawo hukuncin sa cikin alqur'ani har a tsawon shekara 20 malamai suka yi sabani suke cewa ai shekara 23 akai ana saukar da alqur'ani amma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuni cewa qur'ani ya sauka ne a tsawon shekara 20 ba 23 ba to sai malaman suke cewa dama su tsarin larabawa su a wajen larabawa wata 10 a haka suke sai su shekara yayi wato duk lokacin da aka yi wata 1 zuwa wata 10 to sai su shi da wata 10 suke lissafi ba wata 12 ba to qur'ani yayi ta sauka a wata 10 ne to idan wata 10 ne sai ka ce to ya sauka tsawon shekara 23 amma in cikakkun shekara ne sai ka ce ya sauka tsawon shekara 20 domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 40 qur'ani ya fara sauka masa sannan qur'ani yayi ta sauka har bayan ya dawo daga aikin haji shekara bai wuce kwana 17 ya rasu ba ayar karshe ta sauka masa surar karshe da ta sauka idza ja nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ومن سورة أكثر قد ديتا من دال الله صلى الله عليه وسلم أن شيكوانا قوم شابك وييسو ألا يكبر أيوانسا آية نكرشوكما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون تسوك مساء أيك حجي تردد لوك تند آية من تسوك أعوجن حجي زوار سوانسا ديوش وتجيود أنكربا to malamai suke cewa Allah ya lishi da Qur'ani da aka tayi saukar da shi a dunkule aka saukar da shi an saukar da shi daga lawul mafuzu zuwa saman duniya a dunkule to daga saman duniya yayi ta saukawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanki yanki kadan kadan daidai gurgurdan abinda ake da bukata sai a saukar wa ma'aikin Allah in ana bukatar wani hukunci to sai a saukar wa annabi da hukuncin in ana da bukatar wani bayani sai a saukar masa adadin shekarun da yayi na aika shine shekara 23 to shine Allah ta'ala yake cewa mun saukar da shi ne fi lailatin mubarakatin adare mai albarka kamar yadda na faɗa wasu kace daren lailatul qadri wasu kace daren nisfu sha'ban rabin sha'ban hadisi daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda tace inna Allah tabaaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sha'bana ila sama'id dunya fayaghfiru li akthara min adad sha'ri dhanbi bani kalbin akhrajahu turmizi Aisha take cewa Allah ya kara mata yadda matar ma'aikin Allah ummul mu'minin ubangiji akowane dare na rabin sha'ban idan sha'ban yayi kwana 15 a wannan dare na wannan rana Allah yakan sauko zuwa saman duniya yi gafara wa waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa adadi da Allah zai yi musu gafara adadin su sai ya kai yawan gashin tumaki na wata kabila na Larabawa waɗanda aka san su da kiwon tumaki ana kira su Banu Kalbi wato duk daren sha'ban daren nisfu sha'ban Allah yakan yi gafara wa bayinsa adadin mutanen nan da Allah ke musu gafara a wannan dare sun kai yawan gashin tumakin Banu Kalbin Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisi hadisin Aisha ne Allah ya kara mata yadda Allah yake cewa inna andallahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mu mun kasance masu gargadi ne da wannan alqur'ani ma'ana Allah ya saukar da shi ne dan a gargadi mutane su ji tsoron Allah su biyayya wa Allah su ji abinda qur'anin nan yazo da shi abinda yake aikata a aikata abinda yake a bari a bari mu mun dawo masu bazu tsoro ne da wannan qur'ani ma'ana qur'ani ya sauka yana gargadi ba kuma gargadi kullum ba har da albishir da wani jiya wa alqur'ani yakan zo da nau'in zantuttuka ne guda biyu a koyaushe idan ya kawo zancen mutanen kirki to sai ya faɗi sakamakon su da irin albishir da aka yi musu su ko mutanen banza idan ya kawo zancen su su ma ya faɗi sakamakon su da irin albishir ko ku alƙawari da aka alƙawarta musu na aikin su na banza inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira dama alqur'ani ne albishir ne kuma gargadi ubangiji yake cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan dare ne albarka daren lailatul qadr din ko kuwa a daren nisfu sha'ban a wannan dare yufraqu Allah yake rarrabe kullu amrin kowane al'amari hakimin abun hukuntawa mana a wannan dare Allah yake budget din sa yake rarraba arziki an ce idan nisfu sha'bana ran sha biyar ga wata a wannan dare bayan Allah ya yi gafara to inda ka san gwamnati takan yi budget a shekara to Allah yakan yi budget shi ma a wannan lokaci wa'anda za a azurta wa'anda za su yi aure wa'anda za su tsaya takara su ci zabe wa'anda za su fadi wa'anda za su mutu wa'anda za su je waje kaza duk dai abin da ya shafi abubuwa na mutane a wannan dare Allah yake rarrabawa har ruwan da za a yi adadin ruwan da za a zuba ko kun san duk ruwan da kuka ga ake a fadin duniya ba ma Najeriya ba ba ma Bauchi ko Bajoga ko Abuja ba akwai adadin kwayayyakin ruwan Allah ya sani sannan budget Allah yake yi a shekara ya ce wannan shekara a duniya ruwa kwaya kaza za su zuba a fadin duniya to Allah yakan yi wannan budget an ce a daren lailatul qadr ne saboda haka ne lailatul qadr din nan fa tana da girma jama'a kuma lailatul qadr a cikin watan ramadana kawai ake samu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce taharraw lailatul qadr fi ashr al-awakir min ramadana kunimi wato daren lailatul qadr a goma na karshe a cikin watan ramadana don haka sai mutum ya dage yayi ta ibada a duk watan ramadana gaba daya hususan musamman daga dai goma an yi 20 an doshi kuma goma na karshe to sai ayi ta ibada a tashi a zage danti domin alkhairai da Allah ta'ala yake rabawa ya ishe ka dai lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr fa yafi wata 1000 wato yafi shekara 80 kenan wato malamai suke cewa mutane da yawa ba su fahimci hikimar koyi daren lailatul qadr a cikin dararen na ramadana ba saboda a raya dukkan dararen ramadana ne da ibada wani bonus Allah yake bayarwa Allah yana bonon zane yayi taraba abubuwa a cikin ramadana to amma idan mutum ya dace da daren lailatul qadr a ce ka tashi kai ibada to sai a rubuta maka ka bauta wa Allah wata 1000 baka sabi Allah ba wajen kusan shekara 80 in banda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda suka samu irin wannan garabata masana suke so mana cewa su al'ummataya da suka zo kafin mu kamar misali mutane annabi Nuhu Allah yana ba mu labarin annabi Nuhu shekarun wa'azi kuru shekara 950 yayi yana wa'azi shekara 1050 ashe a da takan bayu mutum yayi shekara kusan 1000 to idan akwai mutanen kirki salihai mu'mini masu ibada kaga ashe kenan sun bauta wa Allah kusan shekara 1000 to ya zama mu riske su mu wanda shekarun mu da kira ke samun wanda yake kaiwa 160 aw 70 ne kadan ne suke ketare 60 ko 70 to saboda ba ma dadewa kuma Allah ya ba mu daraja to sai aka ba mu irin daren lailatul qadr idan ya dace kai ibada Allah ya amshi ibadarka ka raya daren lailatul qadr da dukkan dararen ramadana ya dace dai ka dace da daren lailatul qadr aka rubuta ka bauta wa Allah shekara 80 wajen wata 1000 to sai kai irin wannan bauta ka raya dararen lailatul qadr Allah kalle a cikin shekara 10 ko 15 a shekarunka to ka samu shekara 80 sau 10 ko sau 15 to kaga kariski al'ummatai da suka zo farko kuma ka wuce su salihan su waɗanda a ce a shekarun nasu ibada suka yi ta yi wato Allah yana son mu wal umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake so ne dukkan dararen ramadana a raya su da ibada dukkan ranaku ramadana a kula da waɗannan ranaku a yi ta ibada a ciki rayuwar mutum ma gaba ɗaya yi ta ibada kar a sake yi ta ibada a tsawon rayuwa gaba ɗaya ubangiji yake cewa فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا wannan rabo kuwa wannan rabe-rabe da Allah yake a wannan dare wato alamari ne daga wajen mu inna kunna mursalina mu muka kasance mu ne masu aiko manzanni ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yanda muka aiko ka haka mu muka aiko manzanni waɗanda suka zo gaba gare ka ya rasulullah rahmatan min rabbika rahama ne daga wajen Allah ubangiji ka wato bada annabci wa annabawa rahama ne daga wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa da Allah ya bashi annabci ya bashi manzanci ya mai da shi ya fifice annabawa wannan babban rahama ya samu daga wajen Allah ubangiji idan ka koma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake bantar mana da akwai wata dare dare guda daya wannan dare tana daidai da wata dubu to lalle wannan rahama ne gare mu daga wajen Allah ubangiji innahu as-sami'ul alim ubangiji shine masani ga faduduwan bayi al-alimu masani da irin ayyukan da bayi suke aikatawa
rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin
ubangijin nan rabbus samawati shine ubangijin sammai bakwai wal ardi da kaza kasai ma har guda bakwai ne amma da aka ce sammai bakwai to in kai mai hankali ne shi kenan ba sai an sake ce maka kasai bakwai ba ubangiji shine ubangijin sammai bakwai da kasa wama bainahuma da abun da ke tsakani in kuntum in kun kasance ku mutanen makka da duka furan duniya muqinina kuna da yaqini cewa gunki ba shi halitta sammai da kasa ba wato ana gaya wa kafirai ne na Quraishu Makkata kuma ana gaya wa duk kafirin duniya domin kowane kafiri da za ka samu kafiri wanda yake boton gunki dodo wa'imma dodon nasa na itace ne wa'imma dodon na kowane irin abu ne ko da mai boton wuta ko rana ko ga koma kamar mutanen India masu boton shanu ko masu boton birrai ko wani abu ko jiwa da za ka tambaye su wannan abin da kuke bauta din nan jiwan ko sa din ko ku irin kafirin Quraishu wannan irin wato katakaye ko itatuwa da kuka sassaka kuka ce su ne alloli su suka halicci sammai amsar da za su zaka lalu ce a to waye halicci sammai za su ce maka Allah ubangiji to shine Allah ta'ala yake cewa ubangijin nan da ya aiko ka ya rasulullah shine ubangijin sammai din nan da in an tambaye ka bare waye halicci sammai su ce shine ubangiji to wanda ya aiko ka shine wannan ubangiji wanda ya halicci sammai da kasa da abun da ke tsakani in kuntum muqinin in kun kasance kuna da yaqini ya ku kafirai mushrikai cewa ubangiji shine ubangijin sammai da kasa to ku samu yaqini ku tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga wajen sa Allah ya gaya mana inda zaka tambaye ka bare man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah da za ka tambaye su to yanzu ku kuna boton dodanni to da Allah dodo shi ya halitta sammai ko kasa waye halitta sammai da kasa sai su ce maka Allah to yin Allah ta'ala yake ta to me za ba ku bauta Allah ba sai ku ce za ku bauta dodo alhali dodo shi bai halitta komai ba hasali ma shi dodo fa halittar sa kai in banda ma wauta da jahilci ya za a yi ka dauki gatari ka je ka sassaki itace ka zo ka goggoje ka shafa masa mai ko ka shafa masa finti ka hada da kususi da wasu dabarbaru kuma ka sa a gaban ka ka ce wai shine Allah shine abun biyan bukata a wajenka shine abun neman taimako a wajenka wato dodo ba da dakin da aka tara dodanni goma ka na itatuwa da gobara za ta tashi ba za su iya gudowa ba suna ji ga wuta wuta sai ta bona su kaza eh wanda ake neman dauki a wajensa ake neman taimako a wajensa amma ba zai iya taimaka wa kansa da kansa ba ubangiji yana cewa ya yi wannan su duriba masalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lam yaqluqu dhubaban ولو يسمع له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حتى قدره إن الله قوي عزيز دا يندو غنشي دا قدا زي سوكا كان سبا زي إيه كور قدا نمبا دا واني أبو ينا كان سبا قدا زي سوكا يتوكا بزي إيه قاتي ونن أبو دا قدا زي يتوكا با sannan kuma zo da rauni irin na kashiri yace wannan shine abun neman taimako shine abun bauta a wajensa Allah ya ce kai masu bautan gumaka ba su san Allah ba ba su girmama Allah yanda ya kamata su girmama shi ba rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi wato malamai suke cewa kun ga la ilaha illa huwa ko la ilaha illa Allah da la da ilaha da illa duka abubuwa ne guda biyu wanda suke tabbatar da abu daya. Idan ka dauki la ilaha illa, kalmomi ne wanda suke kalmomi ne guda biyu, daya kalma na korewa, daya na tabbatarwa, ma'ana la babu, ilaha abun bauta shi ake so a kore, illa illa din nan kalma ne na tabbatarwa. In ka sa huwa, to abin da ake so a tabbatar huwa shine wa Allah. Idan kuma la ilaha illa Allah ne, ma'ana la ilaha illa, duka wannan kalma ne na korewa da tabbatarwa, sai abin da ake so a tabbatar shine Allah. La kalma ne na korewa, ilaha abin da ake so a kore, illa kalma ce ta tabbatarwa, Allah shi ake so a tabbatar. In kuma la ilaha illa huwa, babu wani Allah sai shi, shi ne Allah Ubangiji, malikin sama da ƙasa, yuhyi Ubangijin da yake rayawa, wa yumitu Ubangijin da yake kashewa. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, an ce wata rana sayyidina Ibrahim alayhi salam, annabi Allah ya tabbata gare shi, yaje yana wa'azi a Iraq, aka annabi Ibrahim kun san a Iraq aka haife shi, a wajen Babila, Babil din nan ana aka haife shi, a lokacin sarki na wajen sunansa Numarut. Ibrahim tun da ya tashi mun karanta, Allah ya gaya mana cewa shi Ibrahim shi tun da ya tashi ya nuna ba ruwansa da kowa sai Allah, zai kadaita Allah ne, bautan Allah zalla zai. To dama mutanen Babila, mutanen Iraki a wancan lokaci kanu munajjimina, wato masu bautan taurari ne a lokacin, wasu mafiya yawa suna bautan taurari, waɗansu suna bautan gumaka. Wasu kuma saboda ganin girman Numarut suka ce a ai Numarut shi ma ya cancanci a bauta masa Allah ne. Wata rana Ibrahim ya je fada wajen Numarut yana masa wa'azi cewa ya daina cewa shi Allah ne, shi ba Allah bane, bawan Allah ne. Shi Numarut ya tambaye shi, Ibrahimu yanzu ni ba Ubangijinka bane kake nufi? Ibrahimu ya ce kwarai, ba kai ne Ubangijina ba. Shi Allah ya gaya mana alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi iz ataahu Allahu almulk an ataahu Allahu almulk iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim yaje yana jayaya da shi, Allah ya ba mu labari, baka ga wannan wanda yake yayi musu yayi jayaya da Annabi Ibrahim ba, an ataahu Allahu almulk, dan Ubangiji ya bashi mulki. Lokacin da Ibrahim yake masa wa'azi ya kaddaita Allah, shi ce Ibrahim a yanzu ba ni ne Allah ka, masa Ibrahim ya ce a ni ba kai ne Allah na, ba kai ne Ubangiji na ba, rabbiya alladhi yuhyi wa yumiit, Ubangiji na ni kan shi ne wanda yake rayawa kuma shi yake kashewa. Sai Numarut ya ce a to wannan mai zo Ibrahim in dan a raya a kashe ne shi ne zai za wanda ya haka ya zama Ubangiji ka, ta yi lantiya in kana so in zama Ubangijin ka ba sai raya in kashe ba. Sai shi a shiga gidan furusa na gidan yaji, a kawo masa masu laifi guda biyu wanda suka yi laifi, wanda laifinsu ya kai hukuncin da aka zartar musu hukuncin kisa. Sai ya kira, aka kawo guda biyu, sai ya ce wa ɗaya a kwantar da shi a kashe shi a sare wuyansa. To ɗayan kuma sai ya ce to kai ka tafi ka ci gaba da rayuwa, na ya fi maka. Shi ne kala ana uhuyi wa umitu, ya ce to wannan aiki sauki, bari in kashe wannan in kuma raya wannan. Sai Ibrahim ya ce to na ji, ala Ibrahim fa inna Allah yati bi shamsi min al mashriq fa ati biha min al maghribi fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al qawma adh-dhalimin. Ibrahim ya ce to na ji, to Ubangiji na shi ne yake fitar da rana in gari ya waye rana ta ina take fitowa ta gabas. To abinda za a yi ran sarki Numarut ya daɗe, to kai kuma gobe to sai ka tsaya, to ranar ba za ta fito ta gabas ba, bari ta fito ta gabas da yamma, ta fito ta yamma. Shi Allah in ya fitar da ita yau ta gabas, to kai kuma gobe ka fitar da rana daga yamma. To fa buyi da ai sai ya ruɗe, ya fara kame kame. Abinda dai aya take nuna mana Ubangiji shi yake rayawa, shi yake kashewa. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum, wannan Ubangiji shi ne Ubangijinku, ya ku mutanen duniya gaba ɗaya, ya ku mutanen Makka khususan waɗanda Annabi yake muku wa'azi a zamanin ku. Rabbu abaikum al-awwali, kuma shine Ubangijin ubanninku al-awwali ne waɗanda suka zo farko. Balauti shakkin ya rabuni,
balauti shakkin ya rabuni, fadaki yawma tati sama'u bi dukhanin mubin, yakshan naka hadha adhabun alim.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ballahum, bari su ne kafiran nan fi shakkin suna cikin kokonto game da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna shakka cewa wai annabi Allah ne ya aiko shi su suna shakka su ba su yarda ba balu fi shakkin yal abuna sannan suna izgilanci suna wasa da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza Allah yana gaya masa ya rasulullahi wa idza ra'auka in yattakizunaka illa huzwa ahada alladhi ba'atha Allahu rasula yazalaka ya hakuri suna izgilanci da kai suna wasa da al'amarinka in sun ganka su mai da kai wato wani abokin su dinga izgilanci da mutuncinka su dinga wargi da sha'aninka sai su dinga cewa wai yanzu wannan shine Allah zai aika manzo yanzu a garin nan a rasa wanda za a aika sai wannan suna masa kallon hadirin kaji kallon je kana yi kashi ba a bakin kowa yake ba Allah yake cewa su suna cikin kokonto game da aikan da muka aike ka nada ka annabi da muka yi risalar da muka baka yal abuna suna tawasa da mutuncinka suna izgilanci da kai ya rasulullah to lokacin nan da kafirai suka matsa da izgilanci wa annabi sannan da nuna su ba su yadda ba ba su yadda a ce marayan abu dalibi marayan da abu dalibi shine wai za a ba annabci ba suka yi ta izgilanci suna kuma wahalar da waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa kafiran makka addu'a wacce bai saba yin irin wannan addu'a ba domin shi al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam in ma suka yi masa wani abu wanda ba dadi ya taba zuwa fa'id zai yi wazi da ya je mutanen tsayi sarakunan tsayi da yake a lokacin Allah bai shirye su ba ya samu mahaukata wawaye suka sai yara suka yi ta jifansa suka fasa masa goshi jini yana fita a goshinsa yana zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa yuflihu qauman kadabu wajha nabiyihim bid-dami wa huwa yad'uhum ila rabbihim ayya mujane su fasa fiskar annabi su yi masa roki da dutsi jini na fita alhali shi ko yana musu wa'adi yana kiran su zuwa ga Allah ubangijin su ne shi masa irin wannan aika aika ya za a yi su rabauta malaika ya zo ya ce to ya kake so a yi da su a yi musu ruwan wuta ko ko a turo musu girgizan kasa ko a yi tsawa manzo Allah sai ya ce Allahumma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah mutane na ne ka shirye su abinda za su kai mini roti ba su sanne bane da su sanne ba za su yi mini haka ba to kun ga al'adar su shine tausayi ne shine hakuri ne ubangiji ya yabe shi a cikin suratu tauba yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina khususan kenan raufur rahim shi annabi mai tausayi ne mai tausayi ne din kai to amma lokacin da kafirin quraishi suka matsa da izgilanci cin mutunci rashin mutunci ya zama ne rashin mutuncin mutuncin har da kaman kana iya cewa ta kana na tsanan nama to sai yayi wani irin addu'a yace Allahumma a inni alaihim bisininin kasinini yusufa a wata riwaya kenan yace ya Allah ubangiji ina roƙonka kafiran nan ka ɗanɗana musu kuɗa shi shekara bakwai suna cikin yunwa da fari ka kame ruwa makka kada a yi ruwa tsawon shekara bakwai ya zama na su shiga cikin wahala shekara bakwai na rashin abinci kamar yadda mutanen Yusufu suka shiga suka taɓa shiga cikin irin wannan yanayi to manzo Allah da ya yi addu'a kuma Allah ubangiji ya amsa addu'arsa to shine ayat take mana bayani a wannan waje Allah ta'ala yake cewa fartaki balun fi shakkin yalabun fartaki ka shaurara ya rasulatu bayan ya addu'an kenan ka saurara musu akwai abin da zai biyo baya saboda wannan rashin mutunci da suke maka yawma ta'ti sama'u randa sama za ta zo bidukhanin da wani irin hayaki dama sunan surar menene suratu dukhan bidukhanin da hayaki mubinin wanda yake mabayyani to shikenan ko kasa ta kekashe yunwa ya tsananta wahala ya shiga cikin mutanen makka an ce saboda yunwa suka cinye du dabbobinsu dama abincin ya kare dabbobin aka cinye ta kai ga kashi suke dandakawa shi maza kwaɗo su ci saboda yunwa haka suka shiga cikin tsanani a wannan shekaru bakwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka kawo riwayoyi mabambanta an ce azo biyu aka yi musu haka ɗaya kafin ma'aikin Allah ya hijira ɗaya bayan ya yi hijira an yi yaƙin Badar an sake yi musu irin wannan haɗa su da azaba na yunwa to a lokacin nan da yunwan ta yi tsanani an ce shi ne har Abu Sufyan ya tashi ya je same shi ya ce masa ya Muhammadu innaka ta'muru bi ta'ati Allahi wa bi silati rahimi wa inna qaumaka qad halaku fad'ullaha lahum ya Muhammadu kai fa kake umurni da sada zumunci kake umurni da bin Allah kana ji kana gani ga yanda kake fada matsayinka a wajen Allah mutanen ka yunwa zai kashe su to kun san manzo Allah mai tausayi ne to kuma sai roki Allah yayi musu to sai Allah ta'ala yayi musu an ce a lokacin saboda yunwa mutun in ya daga idan sa ba abin da zai gani sai hayaki Ibnu Abbas yake cewa da aka ce fartaki yawma tati zama bi dukanin wato saboda tsaban fari sai zama na sama ba gaba ɗaya ta kekashe sai hayaki kawai take bada kamar zalanzan kamar mashin din da ta je ringi yana buzo hayaki ka san mashin ne tiringi za ga kawai na ta buzo hayaki duk ya tuttuɓe ku gaba ɗaya ko ga motar da ta tiringi sama ya zama na ko ina hayaki an ce ka ne bai iya daga ido ya kalli sama ko sai ya yanke jiki jiri ya ka da shi saboda yunwa suna nan ko mutane suna nan a sashagale kowa ya kwanta wancan yana kwanci a can wancan ana yunwa zai kashe su to sai manzo Allah ya roki Allah Allah ta'ala ya yi musu zamu karanta inna kashiful azabi qalilan da annabi ya yi addu'a Allah ya yi musu Allah yake cewa to zamu yaye muku wannan yanayi da kuke ciki amma lokaci nan ne mako fatiqi wa tati zama bi dukanin mubin yaghshan nas wannan hayaki idan yazo zai dinga lulluɓe mutane ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa hadha adabun alim wannan ko azaba ne wanda yake shi ma mai radadi a lokacin nan suka roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu addu'a sannan su ma suka ce rabban nakshif anna al'azab Allah ka yaye mana wannan yanayi da muke ciki na yunwa inna mu'minuna in ka yaye mana muka fita daga cikin wannan fari wannan yunwa wannan hayaki to zamu gaskata annabinka shine ma'ana zamu yi imani Allah ta'ala yake cewa anna lahum adh-dhikra tayaya gargadi bai amfane su ba za su yi imani ba zai lokacin da aka kawo azaba to ya za a yi imanin ya yi musu amfani a ce dama ba wai imanin zaunawa ya cikin zuciyarsu ba a'a uwar bari suka gani yasa za su yi imani a ce in aka kawo da wannan bala'i za su koma kenan cikin yanayin da suke ciki tunda dama ba wai sun yi imanin ba ne tsakaninsu da mahaliccinsu Allah sun yi imani ne saboda yanayin da suke ciki to da yanayin ya kaufa a ce za su iya komawa kenan ربنا اكشف عنا العذاب انا وانا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يا غرغئ ان زي زمانه ما يا زونا cikin zukatansu ya amfane su alali ga babban mando mai yin bayani ya zo yana yi musu bayani sun karyata shi suna izgilanci da abin da ya zo musu da shi suna bata mutuncin sa ubangiji subhanahu wataala yake cewa summa tawallaw anu sannan suka juya baya ga barin shi wannan mando wa qalu suka ce wai shi wannan manzo muallamun majnunun wai wato abun sanantarwa ne ma'ana mutum ne wanda muallamun aka bashi ilimi aka koya masa wani abu wai wannan qur'ani da annabi ya zo da shi wai koya masa aka yi sannan kuma wai suna ma tuhumar ingancin hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wai annabi mahaukaci ne a'udhu billahi suna tuhumar sa wai mahaukaci ne Allah ya gaya mana cikin suratul hijr sun taba zuwa suka same shi suka ce ya ayyuhal ladina zila alayhi dhikr innaka la majnun haka suke gaya masa ya kai wanda ake saukar masa da wa'azi amma ba wai kirari bane izgilanci ne ko kuma ka ce na uzu billahi to kun ga irin wannan jifa na kafirai su dinga jifa annabawa da hauka idan annabi ya je yana wa'azi sai kafirai su je su ce ma ka ce ne tsohuwar al'ada ce da daddiyar al'ada ce kuma har yanzu duk malami a duniyar nan idan dai zai tsage gaskiya ya fada tsakani da Allah ba kwana to sai ka ji waɗansu suna tuhumar sa da cewa ai wannan mahaukaci ne kawai duk abin da ya zo a bakin sa fada yake alali ba gaskiya yake fada to al'ada ce duk waɗanda ba sa son gaskiya in an gaya musu gaskiya su soki gaskiya su ce mai fadan gaskiya mahaukaci ne annabi Nuhu mutanen su sun ce masa mahaukaci annabi Musa Fir'auna ya ce masa mahaukaci rabbukum alladhi ursila ilaykum la majnun to shine ma a cikin suratul zariyat Allah yake cewa كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وتعطى أبو يكي وتكافون كافرون قريشاوا kafiran annabi sallallahu alaihi wasallama wani manzo daga cikin manzanni da yaje wa mutanen sa da sako daga wajen Allah ba fashe mutanen nan nasa sun ce wai abinda aka kai musu dabo ne shi mutumin boka ne mai dabo ne sannan kuma su ce wa shi manzon mahaukaci ne to yin Allah yake cewa to so bi shin wai kalman nan kan ta hauka duk lokacin da annabi ya kai sako ga al'umma yaje musu da shari'a tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallama tun annabawa da su gabace shi al'ummata ya bara sai su dinga jifan annabawan su da hauka ko ko wai mummunan kalma ce da suka yi imla'in ta su wa kafirai su wa su har ma wa ƴaƴan su har ma suke barin wasici ga irin wannan kalma mana ko kafirin ya zo mutuwa yakan ga ƴan sa ne idan na mutu in wani yazo ya ce shi manzo daga wajen Allah ne kace ai mahaukaci ne kai kamar haka Allah yake faɗa ata wasau bihi ko wasici suke yi wa junan su da jifan annabawa da maganan hauka kowane annabi a ce masa mahaukaci kowane annabi a ce masa mahaukaci a ce masa boka a ce masa mai siri dalum qaumun tagun haka suke da mutane ne wanda suka zama fatattu azzalimai kafiran quraishi suka ce wai wa qalu muallam wai qur'anin nan sanad da annabi akai sannan majnunun annabi sallallahu alaihi wasallama mahaukaci ne a'udhu billahi abinda suke cewa wato a lokacin ma'aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka bashi aika da dab kafin bashi aika yana yawan zuwa dutsen Safa dinnan da kuka sani a Makka wanda yaje haji ko umra ya ko yasa akwai Safa akwai Marwa Allah yana cewa inna Safa wal Marwa min sha'airillah ومن هج البيت أو يتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وندوس إلينا سفا إلا أشي فار سعيكنا النبي هنا يوم زما أكن دوسا كافون عايكوشي ده بايان عن عايكوشي تأكوي واني متون أجر مكة شي واتو بنساريني واتو بطوريني أنا كيرانسا إداس إداس ينا ده إليني ألوك سنة واتو ناو با إليني نلارب شي بكوي إليني نا yammacin duniya ma'ana yana iya rubutu yana iya karatu yana karanta jaridu na Faris da Rome wajen Italy yana duk yana shi idaf din to manzo Allah yana zuwa ya same shi su zauna a lokacin baya botan gunki sannan yana rubutu da karatu ta wato kaddara ta faru garin ya sai aka saida shi a matsayin bawa sai Utubatu dan Rabi'a ta sai sai shi to sai zaman aikin idasu yakan je gonan dibino na Utubatu yana musu hidima in an tashi kuma da yamma sai zo kan dutsen Safa ya zaman sa idan ya dan samu takaddi wanda aka yi rubutu da irin turanci na da ko yaran mutanen Rome sai dinga karanta to annabi da yake ga wannan baya tsafi ai yafi ya zama masa aboki akan wayancin masu tsafi to annabi yakan je ya sami shi idasu yana zama haka suna dan hira haka suna labari sai lokaci ma suka yi labarin da takaddu hannu idasu yana karanta abin da ya zo masa irin takaddi na abubuwa da aka rubuta a cikin takaddin to sai suka ce wai suna tuhuman shi idasu shi yake koya wa annabi alqur'ani shine Allah ya musu raddi Allah ta'ala yake cewa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah yake mun sani ai su fa suna fada cewa in suka hadu suna ganawa su wasu suna cewa ai wanda yake koya maka qur'anin nan wannan bature ba na kare da kake zama ku yi hira da shi akan dutsen Safa wuce yake koya maka qur'ani sai Allah yake zato wancan da ture dai harshen sa da yake zance da shi harshe ce ta ajamanci da yana kace ajami duk wanda ba bazare ne ba ajami wa za shi ko qur'anin nan da kake karanta musu kana kawo musu ne bilisanin arabi mubin da larabci haje larabci wanda yake mai fasaha mai bayani to sai a za su danganta qur'ani da cewa wani ba ajami ne koya maka qur'ani ba su da hujja ne yasa suka faɗi haka to da kace wa qalu muallam wai koya masa akai suna cewa wai idasu ne ya koya wa annabi qur'ani majnunu su jefi annabi su cewa ma hukaci ne a'udhu billahi Allah yake cewa inna kashiful azabi mu masu yaye musu wannan azaba da suke ciki ne na yunwa da kura hayaki da ya turmi sararin samaniya a garin su kalilan na wani lokaci innakum amma ku aiduna mun sani ku masu komawa ne bisa kafircin ku ya ku kafirai na'am
inna kashiful azabi kalilan innakum aiduna يوم نكشف
البشرة كله إنا منتقمون وبنجد يكي سوى إنا مكاشف الأذاب زام ياي مكو أذاب الدكوك يشتي أما منسني إنكم كو آئدونا ما سكو ما واني بساق كافر تنكو وبنجد يكي سوى أهير فكافر يقولين كافر تألا ينا razanar da kafirin quraisha yana yi musu gargadi ku yi imani da annabi muhammad in kun ki akwai ran da zamu damke ku wani irin damka babba wani rana kenan yawman nabtishul ba'shatul kubra ran da zamu kama su mu yi musu damka damka wacce take al kubra babba abdullahi dan mas'ud yace ana nufin ranan badar ne da wasu daga cikin malamai Abdullahi dan Abbas yace a ana nufin ranar tashin kiyama ne wato ubangiji yana ga kafirin mushrikai a lokacin ku yi maza ku yi imani da Annabi Muhammadu in kun ji akwai ran da zamu kama ku mu damke ku damka wacce take babba kana iya cewa ranar Badar kamar yadda Ibn Mas'ud da mafi yawa daga cikin malamai suka ce wannan aya tana wato fadan ran da za a damke su ranar Badar ake nufi da ranar Badar a lokacin Allah ya nuna allantakansa sannan ubangiji ya zattarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama alƙawarin da ya masa ko kun san yakin Badar ba karamin nasara da bude hanya yayewa annabi da musulunci ba saboda a lokacin shi da babban yaki da annabi ya fara kafin Badar bazan la dan yi Badrus Sugra akwai ban ana kiranta Badrus Sugra Badar karama wanda farmaki ya kai amma ba a kai ga wato kaiwa ƙarshe aka kai ga karejini birijini amma a Badar manzo Allah fafatawa yayi da shi da kafirin Quraysh suka zo su mutum 250 wato 950 kenan sannan ga makamai 100 makamai irin na zamanin a hannunsu kana iya cewa a wancan lokaci duk wani makami da ake tinkawo da shi na zamani to suna da shi sun kuma tafi da shi kuma suka zo da jin kai da fadin rai da izza Abu Jahl a hanya fa aka tare shi aka ba shi shara an ce Abu Sufyan ne ya rubuta masa wasiƙa cewa to in kun fito don ku kare dukiyar ku ce da Muhammadu yake zo ya kai farmaki ya kwace shi da mutanensa to dukiyar ku ta kukuta ku koma kar ku yadda ku je ku fada da shi ina Abu Jahl jin yana bin sai yace ina ga mata suna mana rawa ga ruwan ta jiri muna kukurba ai sai mun je mun gode kwanji da Muhammadu dan ya gane kuskurensa ya gane mu ba wanda zai ja da su bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da mutane kadan jama'a an ce waɗanda ya fitar da su daga garin Madina gaba ɗaya mutum 320 idan ka dauki lissafi 320 suka bi shi zuwa Badar amma wanda suka yi yaki da shi 313 wato a cikin 20 din nan kusan 7 kenan ba a ma yi yaki da su ba abinda ya sa 7 din nan ba a yi yaki da su ba wasu abubuwa ne da yawa suka faru kamar Abdullahi dan Sayyidina Umar lokacin shekaransa 7 ne shi manzo Allah ya ce a kaka sa shekarunka sun yi kankanta ka koma eh ta kuka yake a kyale ni ai ni ma zan iya abinda nake iya in aka buge wani zan iya karasa annabi ya ka koma to akwai wasu kuma waɗanda su sun je dan zagawa haka za su dan watsa za su hore jini a wata da an ce sun je neman ruwa to garin ya tunda annabi yana wani gefe ne kafiran suna wani gefe Allah ya ba mu labari cikin suratul anfal iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa warraku asfala minkum annabi yana wani bangare ne kafiran suna wani bangare Allah ka gyara mana kasar mu ka ba mu lafiya a zaman a Najeriya ka dauki musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke neman arziki Allah ya bashi wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ka gyara mana kasar mu Allah mun tuba ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya ya Allah ka kyautata karshen mu ya Allah in mutuwan mu ta zo ka sa mu mutu da kalmar shahada a bakunan mu mu mutu muna masu faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka tsare mu daga azaban kabari Allah ka tsare mu daga azaban kabari Allah ka ba mu aljanna da falalanka da rahamanka Allah ka tsare mu daga shiga wuta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan سنتنا عذاب النير اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين